الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى نامنا قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 101 a wannan yammaci na juma'a 21 ga watan safar hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 wanda yake daidai da 15 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata muna karanta bayanai dangane da ni'ima da arziki da Allah madaukakin sarki yayi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama tare da matarsa da ta rasu Khadija wato ni'ima ta yaya arziki na yaya to an lissafo mana daga cikin jerin yaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haifa tare da matarsa da ta rasu Khadija an lissafo mana guda hudu mata bayanai duka sun gabata dangane da waɗannan yaya na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mata kama daga yarsa ta farko cikin ƴaƴansa mata Zainab Allah madaukakin sarki yarda da ita a taho kan yarsa Ruqayya sa'annan a zo kan yarsa Ummu Kulthum sai kuma yarsa ta ƙarshe Fatima waɗannan ƴaƴa guda hudu Allah ya azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su tare da matarsa Khadija to ci gaba da wannan bayani sai mawallafin wannan littafi ya ci gaba da cewa duka wannan karkashin babin rasuwar matarsa Khadija ake kawo waɗannan bayanai yace wa kad ja'at khadijatu bi auladin tuwfu sigara Khadija ta haifi ƴaƴa waɗanda shekarunsu rayuwarsu ba ta yi tsayi ba sun mutu suna ƙananu yace walam ya'ish ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min auladihi illa fatima ashat ba'dahu qalilan ba wanda ya rayu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin jerin ƴaƴansa sai fatima ita kadai ita ce ta rayu ita ma rayuwar da ta yi a bayansa rayuwa ce ƴar ƙanƙanwa ba ta da yawa sai ta rasu a bayansa wannan yana nuna kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴansa gaba ɗaya sun riga shi rasuwa ban da ƙwaya ɗaya ita ce Fatima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka karanta a baya Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ƴaƴa guda 7 hudu mata uku maza ai kaga 7 da yawa to waɗannan adadi guda 7 duka sun riga annabi rasuwa banda ƙwaya ɗaya wannan ƴan uwa rarrashi ne ga duk wanda Allah zai ɗauki ƴaƴansa akan idansa in har Allah ya ɗauki rayuwar ɗanki ko danka ko yarka ko yarka ka jira dadi ka tuna cewa wanda ya fika alkhairi shi ba da daya Allah ya dauke masa ba ba biyu ba yaya shida maza da mata Allah ya dauki rayuwar yayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maza guda uku akan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan ya dauki rayuwar yayansa mata guda uku duka kuma sun manyanta sun yi aure wasu daga cikin su sun hayayyafa amma Allah ya dauke su yaya shida Allah ya dauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka idan Allah ya dauki danka ko yarka ko yarki ko danki ki tuna cewar wanda ya fiki alkhairi ka tuna cewar wanda ya fika alkhairi gabaninka Allah ya dauke yayansa ba daya ba ba biyu ba har guda shida wannan kenan kamar rarrashi ne ga wanda Allah zai jarrabe shi da rasa da ko yaya akwai matar da ta haɗu da wannan jarrabawar a misau rana ɗaya ƴaƴanta huɗu suka rasu rana ɗaya abin kuma bai ɗau lokaci ba bai fi wata huɗu ko biyar ba ana jibi sallar azumi azumin da ya wuce ɗin nan ƴaƴanta kuma duk sun manyanta hatsarin mota sun taho daga Bauchi za su taho Misau cikin azumi dabda shan ruwa suka bar Bauchi direban nasu ya ɗebo tiles da yawa ya cika buɗin motar yana ta zuba gudu to akwai ƴaƴanta guda uku mata a motar da kuma ɗanta ɗaya namiji to lokacin da aka yi hatsarin nan ƴaƴa uku matan nan duka sun mutu ɗaya namijin shi ma ya mutu su huɗu duka rus suka mutu a lokaci guda to wannan mata ta ji raɗaɗi yadda ya kamata ita mata biyu su bai fi wata biyu ba ita mata biyu su yanzu mijinta ne ya saura da uban wanda suka rasu shi ne ya saura a raye amma waɗannan su huɗu duk sun tafi lokaci guda rana guda wannan jarrabawa ce ta Ubangiji yana jarrabar bayinsa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukakin sarki shine ya halicci mutuwa kuma ya halicci rayuwa dan ya jarraba mu ya halicci rayuwa ne dan ya jarraba mu a cikin mu a tantance wane ne yafi kyan aiki da sallama wa kaddara da hukunci na Ubangiji ya halicci mutuwa dan ya jarraba mu a tantance a bambance waɗanda suka fi kyautata ayyuka da kuma kyautata zato wa Ubangiji da sallama wa iko da kaddara da hukunci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala to idan an ɗauke maka wani naka ka tuna kai ma za a zo a ɗauke ka yau da gobe kullu nafsin dha'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani ɗanɗanan mutuwa babban abin da ya kamata mutum ya yi fata shi ne ƙarshensa ya yi kyau idan ƙarshen ka yi kyau ka yi riba a rayuwa amma babu amfanin rayuwar da za a ƙare ta kuma ƙarshe ta zo maras kyau wannan an yi asara amma mutum ya yi ta fata ya yi ta buri Allah ya sa ya zama ƙarshen maganarsa a duniya ya zama la ilaha illallah sannan kuma ƙarshensa ya zama ya yi kyau to in Allah ya yi ma mutum wannan taufiki ya yi babban rabu Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe ya ce walamma tuwuffiyat khadijatu hazina alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huznan shadidan lima kanat alaihi minar riqati lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa muhajazatil kuffari anhu lima laha minal jahi fi ashirati habani asad ya ce lamma tuwuffiyat khadija yayin da Khadija ta rasu hazina alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam huznan shadida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bakin ciki akan wannan rasuwa tata bakin ciki wanda yake mai tsanani saboda kaunar da yake mata saboda soyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake mata saboda matsayi da take da shi na musamman a gurin manzon Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har ya koma ga Allah bai mance da Khadija kuma a duk lokacin da yaji murya irin ta Khadija sai jin farin ciki yaji kwanciyar hankali akwai yar Khadija yar uwar Khadija da ake kiranta Hala muryarta tana kama da muryar Khadija a duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaji muryar Hala sai kaga nitsuwarsa ta karu walwalarsa ta karu farin cikinsa ya karu saboda ya samu muryar Khadija cikin muryar yar uwarta wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyawawan dabi'u na Khadija da yanda ta kyautata masa mu'amala da yadda ta yalwata masa dukiyarta ta sadaukar da dukiyarta gare shi ya zama yana abun da yake so cikin dukiyarsa dukiyarta tamkar dukiyarsa babu kaidi ba shamaki ba iyaka to wannan ya gadarwa Khadija matsayi na musamman gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yayi bakin ciki kwarai da gaske a sakamakon rasuwarta shekarar da ta rasu ya sanya malaman tarihi da sira suka yi laƙabi wa shekarar da shekarar bakin ciki amul huzn haka malaman sira suke kiran shekarar da ummuna Khadija Allah madaukakin sarki yadda da ita ta rasu me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi matsanancin bakin ciki a sakamakon rasuwar matarsa Khadija yace lima kanat alaihi min ar-riqqa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda abun da ta kasance a kansa na tausayi da tausasawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce idan mace ta zama ga mijinta mai tausayi mai jin kai mai tausayawa to wannan yana sa ta samu matsayi na musamman a gurin mijin nata kamar yadda Khadija ta samu matsayi na musamman gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana daga cikin abubuwan da Ubangiji ya sanya tsakanin ma'aurata guda biyu jin kai da tausayi kuma rukuni ne cikin rukunan zamantakewan aure auren da babu jin kai da tausayi tsakanin ma'auratan zaka ga ba shi da armashi sosai shi yasa Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah madaukakin sarki ya sanya a tsakanin ku kuma aurata guda biyu miji da mata ya sanya soyayya da jin kai da tausayi kenan abun da yake kara tagomashi na zamantakewa na aure ya zamanto akwai tausayi da tausayawa tsakanin miji da mata matar tana tausayin mijin ma yana tausayawa matar wannan yana kara kyautata zamantakewa tsakanin ma'aurata guda biyu Khadija ta samu wannan daraja a gurin manzon Allah sannan kuma rasuwarta ta sanya manzon Allah bakin ciki saboda jin kai da tausayi da take masa wannan na farko kenan na biyu wa muhajazatil kuffari anhu da kuma yadda take kange shi daga kafirai ba ta barin kafurai su tsangwame shi su cutar da shi su gallaza masa sai zamanto annabi yana zaune cikin aminci yana zaune cikin kariya yana zaune cikin garkuwa saboda yadda Khadija take bashi kariya ta musamman daga cutarwar mushrikai shi yasa a baya in za a tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun karanta babin da yayi umurni ma wani sashe na sahabbansa musamman masu rauni daga cikinsu akan su bar Makka su tafi Habasha saboda yanda ake cutar da su saboda yanda ake gallaza musu to annabi sallallahu alaihi wasallama shi me yasa bai yi hijirar ba shi wannan cutarwar ba ta isa gare shi saboda ya samu kariya da garkuwa daga matarsa Khadija Allah madaukakin sarki yadda da ita to me yasa Khadija take da ikon bada kariya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace limalaha min aljahi fi ashiratiha bani asad saboda kima da take da ita a gurin ƴan kabilar ta kabilar Banu Asad. Khadija tana da kima, tana da matsayi na musamman a gurin ƴan kabilarta. Maganar da ta faɗi ana ji a saurara, idan ta yi hani ana hannuwa, abin da ba ta so ba a aikatawa, in kaga an yi abin da take so, saboda matsayi da take da shi. Kuma ba komai ya samar mata da wannan matsayi gurin kabilar nan tata ba, sai yadda take da sake hannu. Tana da kyauta, tana da alheri. Idan mutum ya zamanto mai sake hannu, mai kyauta, mai alheri, to mutanensa ko shakka ba za su kaunace shi, ko shakka babu za su kaunace shi, za su so shi. Sayyidina Uthman, me yasa Qurayshawa suke kaunarsa? Saboda kyautansa. Mutum ne mai sake hannu. To haka ita ma Khadija, ƴan kabilar ta kabilar Banu Sa'ad Asad suna kaunarta, sa'annan suna sauraron maganarta, ba sa so su aikata abin da zai bata mata ko ya munana mata, saboda yanda take da sake hannu. To wannan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu kariya daga cutarwa na Qurayshawa. Yace wa minha, daga cikin ƴaƴan da Allah madaukakin sarki ya azurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su tare da nana Khadija, Allah madaukakin sarki yarda da ita, amin. Al-Qasim, akwai Al-Qasim. Kaga a baya ya lissafo mana ƴaƴan da Allah ya azurta manzon Allah da Khadija da su mata har guda hudu. Yanzu kuma yana lissafo mana ƴaƴa maza da Allah subhanahu wataala ya azurta manzo sallallahu alaihi wasallama da su tare da matarsa Khadija. Shine yace wa minha Al-Qasim, daga cikin ƴaƴayen da Allah madaukakin sarki ya azurta Annabi sallallahu alaihi wasallama da su tare da matarsa Khadija, akwai Al-Qasim. Yace wa kana bihi yukna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, da shi wannan Al-Qasim din ake yin alkunya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Alkunya ce ta manzon Allah Abul Qasim Muhammad bin Abdullah, wannan sunansa ke alkunyarsa Abul Qasim, baban Al-Qasim. Kuma sautari da dama sahabbansa idan za su ba da labari a kansa sukan ambace shi da alkunyarsa cikin hadisai daban-daban. Shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa yakan ambaci sunansa da alkunyarsa. Akwai hadisi da Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, haka nan Imamu Ahmad ya fitar da shi cikin musnad ɗinsa. Hadisin an samo daga Abu Sha'fa Al-Muharibi, ɗaya daga cikin tabi'ai na musulunci, yana cikin ɗaliban Abu Huraira, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sha'fa Al-Muharibi yake ba da labari cewar wata rana suna zaune cikin masallaci tare da Abu Huraira. Wannan masallaci masallacin manzon Allah ke, yana wannan a zamanin tabi'ai ke, amma akwai sauran sahabbai suna raye. Abu Sha'fa Al-Muharibi yake ta rana suna zaune tare da Abu Huraira cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ladan ya zo ya kwalla kiran sallah. Bayan ya kare kiran sallarsa, sai wani mutum da yake zaune tare da su Abu Huraira a cikin masallaci, sai ya miƙe, sai ya fita daga masallaci. Abu Huraira ya juya ya kalli wannan mutumi yana fita daga masallaci, sai yake cewa amma hadha faqad asa Abul Qasim, yace amma wannan mutumi tabbas haƙiƙa lalle ya saba wa Abul Qasim. Sai kira manzon Allah da alkunyarsa, yace amma hadha, amma wannan mutumi da aka kira sallah ya miƙe, kuma bayan an kira sallah ya fita daga masallaci, faqad asa Abul Qasim, ya saba wa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Kenan sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a kira sallah mutum ya tashi ya fita daga masallaci in ba da uzuri mai girma ba. Yanzu mutum misali idan zai je ya sake jaddada alwala, bayan kiran sallah babu laifi dan ya fita daga masallaci. Amma in ba jaddada alwala ba, ko wani uzuri mai karfi, fita daga masallaci sabawa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama bayan an kira sallah, To shi yasa Abu Huraira ya faɗi wannan magana. Dan ya an karar da waɗanda suke tare da shi kan cewar wannan aiki da wannan mutumin yayi ya sabawa karantarwar addinin musulunci. Me yasa? Saboda su ma kar gaba su aikata irin wannan aiki. Wannan shine ma'anar faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisan. Duk wanda yaga abun ki a shari'a, abun kyama a shari'a, to idan yana da iko ya hana da hannunsa, to ya hana. Idan ba shi da iko, baya karkashin ikonsa da zai iya hanawa da hannu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce falyughayyirhu bilisani, to ya canja wannan abun ki din, abun kyamar, ya musanta da harshensa, ya nuna cewa wannan kuskure ne. To abinda Abu Huraira yake, yana Abu Huraira anan baya daga cikin waɗanda suke da ikon hanawa da hannayensu. To shi yasa yayi kokarin nuna illar haka din da bakinsa. Wannan iya matakinsa kenan. Aga wannan hadisi na Abu Huraira, mun fahimci cewar sahabbansa suna masa alkunya da wannan alkunyar tasa, ma'ana suna kiransa da wannan alkunyar tasa. Sannan har ila yau Ammar ɗan Yasir, akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa, da Ammar yake cewa man sama yawma shakki faqad asa abul qasim. Duk wanda yayi azumi ranan shakka, yaushe ne ranan shakka? Misali a ce yau 29 ga watan Sha'ban, ana tsammanin a ga jinjirin wata gobe a tashi da azumi 1 ga watan Ramadan. To kai ka kwanta bacci sai ka ce insha Allah kai gobe zan yi azumi, in Allah ya sa an gani shikenan, in ma ba a gani ba ni dai zan yi. To wannan shine ranan shakku, baka da tabbas, baka da garanti, baka da hakikanin cewar an ga wata. Ka daura niyyar zaka tashi da azumi, na azumin ranan shakka ke, ranan da ba a da tabbas. Ranar da mutum yake da tabbas shine ranar da ya samu hakikanin labarin tabbacin cewa an ga wata, ko kuma shi da idansa ya ga wata. Wannan babu shakku ciki idan mutum ya tashi da azumi a wannan rana. Amma ranar da baka da labarin ganin wata, ko da kuwa ranar 29 ne ga watan Sha'ban, to azumtar wannan wuni ana kiransa azumin ranar shakka. To shine Ammar ɗan Yasir yake cewa wanda ya azumci ranan shakka, ma'ana ranan da ba shi da tabbacin cewar watan Ramadana ya kama, to wannan ya saba wa Abul Qasim, shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. To anan gurin mun ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke kiransa da alkunyarsa ta Abul Qasim, sannan shi ma yakan kira kansa da wannan alkunyar. Yace man du'iya ila al-walimati falyujib, duk wanda aka kira shi zuwa ga walima ya amsa gayyata. Wa man aba, duk wanda yake ya amsa gayyatar walima da aka masa, faqad asa abul qasim, to ya saba wa abul qasim. Annabi sai ya kira kansa da alkunyarsa. To shine anan gurin mawallafin wannan littafi na Nurul Yaqin yake cewa wa kana bihi yukuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, bayan ya ambaci ɗansa Al-Qasim cikin jerin ƴaƴansa, sai ya ce wa kana bihi yukuna, shi Al-Qasim din ya kasance da shi ake alkunyawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Abdullahi, sannan daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya haifa tare da matarsa Khadija, akwai Abdullahi al-mulaqab bit-tayyib, wanda ake masa laqabi da at-tayyib, wat-tahir, kuma ake masa laqabi da at-tahir. Ana masa laqabi da waɗannan lafuzza guda biyu saboda an haife shi cikin musulunci. Kamar ya an haife shi cikin musulunci? Sanda aka haife shi an fara yi wa annabi wahayi, musulunci ya zo yana kokarin kakkaɓe shirka da mutan Makka ke rayuwa cikinta na bautan gumaka. To shi yasa aka masa wannan laqabi. Kenan wannan yana nuna sauran ƴaƴa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyar da ya haifa tare da matarsa Khadija, an haife su gabanin fara yi wa annabi wahayi. ‘Ya’ya mata hudu da suka gabata Zainab, Ruqayya, Ummu Kulthum, Fatima, sai Al-Qasim kuma a nan da aka ambata mana su su biyar ɗin nan, an haife su gabanin a fara yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi. Amma shi kuma Abdullahi an haife shi bayan fara yi masa wahayi. To shi yasa ake masa laƙabi da At-Tayyib, ake masa laƙabi da At-Tahir, wato wanda yake tsarkakacce saboda lokacin da aka haife shi an fara wahayi, an fara saukar da aya ta Al-Qur'ani. Aya ta Al-Qur'ani kuma tana tsarkake bayin Allah, aya ta Al-Qur'ani tana tsarkake ɗabi'un bayin Allah, tana sa su zamanto nagartattu. To shi yasa aka masa laƙabi da At-Tayyib, wato wanda yake nagartacce kyakkyawa, At-Tahir wanda yake tsarkakacce, saboda an haife shi lokacin da ake saukar da ayoyi da suke sa bayi su zamanto tsarkakakku, su zamanto nagartattu, ayyukan bayi su zamanto nagartattu, abun burgewa. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da wannan babi da muka ɗauki makonni masu yawa muna karatu cikinsa, na rasuwar matar annabi sallallahu alaihi wasallama Khadija, da kuma bayani da babin ya ƙunsa na ‘ya’ya da Allah maɗaukacin sarki ya azurta manzansa sallallahu alaihi wasallama da su, tare da wannan mata tasa da Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarta. To babin da za mu je na gaba shi ne zawaju saudata. Zawaju saudata, auren Nana Sauda. Yanzu tunda Nana Khadija, Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki rayuwarta, haga annabi zai zama ba mata ke. To bayan rasuwarta ne kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Sauda bintu Zam'a, Allah ya dade ita. Kenan yanzu ana lissafo mana matan da manzon Allah ya aura. Mun ji mace ta farko, bayani ya gabata a kanta, shi ne babin da muka kammala bayani cikinsa yanzu. Mace ta biyu kuma da manzon Allah ya aura ita ce Saudatu bintu Zam'a, ita ce wacce za mu shiga bayani yanzu a kanta. Sunanta Saudatu, sunan mahaifinta Zam'a. Nasabarta ita ce Saudatu bintu Zam'a bin Qais, Saudatu bintu Zam'ata bin Qais bin Abd Shams bin Abd Wudd bin Nasr bin Malik bin Hasl bin Hasal bin Amir bin Lu'ay. Wannan shine jerin nasabar wannan mata da manzon Allah ya aura ta biyu, Saudatu bintu Zam'a. Ta fito da kabilar Banu Amir, wato ita Al-Amiriyya ce Al-Qurashiyya. Ta fito da kabilar Banu Amir, wacce ƙaramar kabila ce ƙarƙashin kabilar Qurayshawa. Kenan ita ma Sauda ba Qurayshiyya ce, kamar yadda Khadija ita ma ba Qurayshiyya ce. Yanzu waɗannan mata guda biyu da annabi ya aura ɗaya bayan ɗaya dukansu Qurayshawa ne. Khadija na Khadija ba Qurayshiyya ce, Sauda ba Qurayshiyya ce. Sauda ta haɗa nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kakanta na takwas. Sun haɗa kaka na takwas ita da manzon Allah. Kakanta na takwas shine kakan manzon Allah na takwas. Kenan tana da dangantaka da manzon Allah, duk da ta ɗan fara nisa kaɗan, amma tana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yanzu ai mun ji nasabarta, Saudatu bintu Zam'a, Zam'a mahaifinta. Shi kuma Zam'a bin Qais, Qais shi ne kakanta na farko. Bin Abd Shams, kakanta na biyu Abd Shams. Bin Abd Wud, kakanta na uku Abd Wud. Bin Nasr, kakanta na hudu Nasr. Bin Malik, kakanta na biyar Malik. Bin Hasan, kakanta na shida Hasan. Bin Amir, kakanta na bakwai Amir. Bin Lu'ay, Lu'ay shi ne kakan Sauda bintu Zam'a na takwas. To idan mun koma mun duba nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi ma za mu ga kakansa na takwas Lu'ay. Ko za ka kawo mana nasabar manzon Allah? Na'am. Na'am. Muhammad bin Abdullahi, Abdullahi mahaifinsa ko? Na'am. Bin Abdul Muttalib kakansa na farko. Bin Hashim kakansa na biyu. Bin Abd Manaf kakansa na uku. Ka an yi kokari. Kai kokari Alhaji Suleiman. Sosai. Bin Qusay shine kakan Annabi na hudu. Bin Kilab kakansa na nawa? Kakansa na biyar. Bin Murra kakansa na nawa? Bin Ka'ab kakansa na nawa? Bin Lu'ay kakansa na takwas. Kamar yadda muka ji Lu'ay kakan Sauda na takwas, shi ma manzon Allah kakansa na takwas shine Lu'ay. Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay kakana nawa na takwas. To sun hada kaka na takwas da Sauda binti Zam'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sauda binti Zam'a, Allah madaukakin sarki yadda da ita, a Makka aka haife ta, kuma a Makka ta taso, a Makka ta girma, a Makka ta yi aurenta na farko. Dan gabanin ta auri manzon Allah ta yi aure, ka kenan Khadija ita ma ta yi aure gabanin ta auri manzon Allah, kamar yadda muka yi bayani a baya. Kenan Annabi ya auri Khadija tana bazawara, kamar yadda ita ma Sauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta tana bazawara. Wane ne mijin Sauda na farko gabanin ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama? Shine As-Sakran ibn Amr, kamar yadda zamu zo mu gani cikin wannan littafi da muke karanta shi. Ta musulunta farko fara yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi, nan da nan ta karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa wa aqada alaiha as-salatu was-salamu fi ash-shahri alladhi matat fihi Khadijatu ala Saudata binti Zam'ata al-Amiriyya al-Qurashiyya ba'da an tuwfiya anha zawjuha wa ibn ammiha as-Sakran ibn Amr. Yati aqada alaiha wa aqada alaihi as-salatu was-salam fi ash-shahri alladhi matat fihi Khadija ala Sauda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura aure da Sauda bintu Zam'a a shekarar da Khadija Allah madaukakin sarki yadda da ita ta rasu. Yanan a watan da Khadija ta rasu, a watan da Khadija ta rasu, a wannan watan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri nana Sauda, Allah yarda da su gaba daya. Ba'da an tuwfiya anha zawjuha, bayan mijinta ya rasu, wa ibn ammiha kuma dan babbanta kenan, farkon aurenta na farko hadin gida ne, ta auri dan babbanta. Wane ne wannan miji na Sauda wanda ya aure ta gabanin manzon Allah? Yace shine As-Sakran ibn Amr, sunansa kenan. As-Sakran dan Amr shine mijin Sauda na farko gabanin ta auri manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Yace wa kad kanat amanat billahi wa bi rasulihi wa khalafat aqaribaha wa bani ammiha. Sauda binti Zam'a ta kasance ta yi imani da Allah da manzansa, ana fara yi wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wahayi, Sauda ta karbi musulunci gurinsa take ita da mijinta, tana cikin kenan as-sabiqatul awail, tana cikin mata na farko waɗanda suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ta saba wa ƴan kabilarta, ta saba wa danginta, dan su sun ki su karbi musulunci, suna ga Annabi zai raba su da addinin iyaye da kakanni, shine addinin bautan gumaka. Wannan yasa suka yi watsi da abin da Annabi ya zo da shi na wahayi na musulunci. Amma ita kuma Sauda da ta fahimci cewa shine gaskiya, take ta karba daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, mijinta ma ya karba daga manzon Allah wanda ake kiransa As-Sakran ibn Amr, Allah ya dade su gaba daya. yace wa hajarat ma azawjaha ila al-habasha fil marrati ath-thaniya khawfan min al-fitna khawfal fitna. Sauda bintu Zam'a ta yi hijira tare da mijinta wacce aka yi zuwa Habasha karo na biyu saboda tsoracewa ko gujewa fitina, wacce fitina kar mutanensu ƴan ƙabilarsu danginsu su sa su alatilar su bar musulunci su koma kafirci. Babu fitinar da ta kai mutum ya bar musulunci. Duk wata fitina da bawa zai haɗu da ita mai sauƙi ce sama da fitinar musulunci, barin musulunci. Fitinar barin musulunci tafi muni, tafi illa, tafi hatsari sama da fitinar da mutum zai haɗu da ita na makwabci, na abokin zama. Fitinar da mutum zai haɗu da ita na ibtila'i da jarrabawa ko a rayuwarsa ko a dukiyarsa ko cikin iyalansa, waɗannan fitintunu duka masu sauƙi ne akan fitinar addini. To shi yasa Sauda ita da mijinta As-Sakran bin Amr suka bar garin Makka suka yi hijira zuwa Habasha saboda su guje wa afkawa cikin fitina, shine barin addini, a sa su alatila su bar addinin musulunci su koma addinin bautan gumaka. To wannan fitina ce wacce babu fitinar da ta kai ta muni a rayuwar ɗan adam musulmi. Yace wa aqiba ruju'ihi min hijratihi tufiya anha. To wannan mijina Sauda binti Zam'a bayan sun yi hijira zuwa ga Habasha, bayan dawowansa daga wannan hijirar tasa, sai ya rasu ya batta. Malamai na tarihi suna bayyanawa cewar lokacin da suka yi wannan hijira ta biyu zuwa Habasha, ma'ana suna cikin jerin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha saboda gudun fitina, a sa su ala dole ala tila su bar wannan addini na musulunci su koma addinin bautan gumaka, wannan ya sa suka gudu don su tsira da imaninsu su tsira da musuluncinsu. To lokacin da suka je Habasha, kamar yadda muka yi bayani a baya, sun samu al'umma ba irin al'ummar da suka baro ba, tunda su Larabawa ne fararen fata, mutan Habasha kuma baƙaƙen fata ne waɗanda ba Larabawa ba. Kaga an samu bambanci na farko a wannan gaba. Dole mutanen da suke irin ka zaka fi samun nutsuwan zama tare da su, zuciyarka a sake, saɓanin wanda ba irin ka ba zaka zauna cikin kewa. To wannan abu na farko kenan, ƙalubale na farko kenan da waɗanda suka yi hijira suka haɗu da shi. To daga cikin waɗanda jerin waɗanda suka haɗu da wannan ƙalubale akwai shi mijin Sauda da ita Saudan gabaki ɗayansu. Sannan kuma abu na biyu, bambanci na biyu, wannan duka in za a tuna a baya mun yi bayanin nan, bambanci na biyu da suka samu shi ne bambancin gurin zama. Wanda yake zaune a Makka yanki ne wanda yake ɗauke da duwatsu, kuma yanki ne wanda yake na Larabawa. Idan ya samu canji ya koma yankin baƙaƙen fata, dole zai samu canjin gurin zama ta fuskar abin da ya shafi iskar can, ba za ta zama iri ɗaya da iskar Habasha ba. Waiza na can ba zai zama daidai da waiza na Habasha ba. To kaga wannan bambanci na biyu kenan. Bambanci na uku, abin da ya shafi ci Makka, abin da za a ci, abin da yake abinci ga Larabawa ya bambanta da abin da yake abinci gare mu. Duk da cewa akwai abu guda da za ka iya tararwa ko ɗaya ko biyu wanda aka yi tarayya, amma galibi nau'ukan abincinsu za ka ga sun bambanta da nau'ukan abincinmu. Abin da Balarabe zai ce a matsayin abinci, kai ba za ka ɗauke shi a matsayin abinci ba. Wannan shi ma ya ƙara sanya su shiga wani matsanancin yanayi, bambanci wajen abinci. Abu na huɗu, bambancin yare. Waɗannan Larabawa ne waɗannan Ajamawa waɗanda ba su san harshen Larabci ba. Wannan shi ma ya ƙara sanya su cikin wani yanayi wanda yake makuntaci na rayuwa. Sannan bambanci na biyar, akwai bambanci na sutura. Akwai bambanci na sutura, suturun sun bambanta da na waɗannan da na waɗancan. Sannan bambanci na shida, akwai bambanci na al'adu. Al'adun Larabawa sun bambanta da al'adun bakaken fata. Al'adu da ɗabi'u sun bambanta. Waɗannan abubuwa sun takura wannan miji na Sauda. Sannan akwai abu na bakwai. Yadda suka ba da gaf wa manzon Allah sun yi cewa na ƙarshe, cewan manzon Allah. Wannan zai fassara mana irin ƙaunar da bayin Allah nan sahabban manzon Allah suke masa. Akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi, sallallahu alaihi wa sallama, wanda maula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce a baya iya bacci in bai ga annabi ba. In ba sai ido hudu da annabi ba, baya iya bacci. Saboda ƙaunar da suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To haka sauran sahabban annabi suke. Ƙaunar da suke manzon Allah idan suka samu gap tsakaninsu da manzon Allah ba su ganshi ba kwana ɗaya, kwana biyu, wani har sai da ɗan jin kamar masarsara masarsara haka. To wannan duka sun taɓa wannan miji na Sauda As-Sakran bin Amr a hijirarsu da suka yi. To ya zama ya rayu a matsanancin yanayi. To amma ya kwammace ya rayu a matsanancin yanayi matukar zai tsira da addininsa. To har ta kai ga lokacin da Sayyidina Umar ya musulunta. Bayan sun yi hijiran da kaɗan, Sayyidina Umar ya musulunta. A daidai wannan lokaci Sayyidina Hamza ya musulunta. Waɗannan kuma an san jarumai ne a garin Makka cikin Qurayshawa. Sai zamanto musuluntar waɗannan mutane guda biyu, Sayyidina Umar da Sayyidina Hamza, Allah maɗaukakin sarki yarda da su, sun ƙarfafi musulmi. Raunin da musulmi ke rayuwa cikinsa sun yi ƙoƙarin gusar musu da tafiyar musu da wannan rauni ɗin. Abdullahi ɗan Mas'ud ya ba da labari cewa da ba su isa su zo su yi sallah jikin ɗakin Ka'aba ba. Amma bayan musuluntar Sayyidina Umar za su zo hankalinsu a kwance, a sake, su yi sallarsu cikin nutsuwa, ba sa shakku, ba sa tsoron kowa. Yake ba da labari cewar tunda Sayyidina Umar ya musulunta ba su gushe ba, suna maɗaukaka. Kenan da suna cikin rayuwa ne ta ƙasƙanci da rauni. To amma musuluntar Sayyidina Umar ta gadar musu da samun ɗaukaka. Yace ma zilna a izzatan mundu aslama Umar, ba mu gushe ba, muna maɗaukaka tunda Umar ya musulunta. To wannan labari ya koma wanda suka yi hijira zuwa Habasha cewa musuluntar da Sayyidina Umar ya yi, raunin da masu rauni ke rayuwa cikinsa na musulmi yanzu sun samu kariya, sun fara samun izza, sun fara samun ɗaukaka. Domin Sayyidina Umar ya kasa ya tsari, yana ba su kwaba, yana ba su garkuwa, yana ba su kariya daga cutarwar mushrikai. Wannan yasa annabi sai ya ba da zaɓi ma waɗanda suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha, akan in sun ga dama su dawo, to ƙofa a buɗe take. Wanda yake so ya bar Habasha ya dawo Makka, tunda yanzu illar da ta sa suka yi hijira daga Makka suka tafi Habasha ta kau, ita ce cutar da su da ake. Yanzu kuma Sayyidina Umar ya ja layi, ya sa iyaka tsakanin musulmai masu rauni da kuma masu cutar da su, ya sa shamaki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da zaɓi ga wanda ya yi hijira daga Makka ya koma Habasha, in yana so ya dawo Makka yanzu babu laifi, in ya dawo Makka zai samu kariya, zai samu garkuwa, ya yi ibadarsa ba tare da tsangwama ba. Wannan yasa Sauda bintu Zam'a ita da mijinta As-Sakran bin Amr suka yi tunanin su dawo Makka ɗin, saboda rayuwar da suke a can Habashan makuntacciyar rayuwa ce, dube da bambance-bambance da ke tsakanin Larabawa da mutanen Habasha ta fuskoki da dama da muka ambaci wani sashe daga ciki. Wannan yasa suka dawo garin Makka. To bayan sun dawo garin Makka, shi mijin Sauda, zaman da suka yi a Habasha ya wahala ta ɓangaren abin da ya shafi abinci da kuma ruwan sha da abubuwa da yawa da wanda mun ambaci wani sashe daga ciki. To sai ta jinya wacce take matsananciyar jinya, wanda wannan jinyar ta zamanto sababin rasuwarsa. to shine bayan rasuwar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tunanin ya kamata wannan bawan Allah da yayi imani da shi sa'annan kuma ya gudu ya bar garin da aka haife shi garin da ya taso garin ƴan uwa da dangi garin da babu wani gari da ya sani sama da shi ya kwammace ya bar wannan gari dan ya tsira da addinin da annabi ya zo da shi to shine annabi ya ga ya kamata ya masa halacci to shine bayanin da mawallafin wannan littafi yake mana anan yace wa aqiba ruju'ihi min hijratihi tuwfiya anha bayan dawowar mijin sauda as-sakran bin amr daga hijrarsa da yayi daga makka zuwa habasha tuwfiya anha sai rasu ya batta ya rasu ya bar sauda falam yakun thamma ajmalu mimma sana'ahu ar-rasulu bi zawji rajulin amana bihi to bayan rasuwar wannan miji na sauda annabi sai ga babu wani abu kyakkyawa da ya kamata ya aikata wa mutumin da yayi imani da shi a farkon da awassa kuma ya tafi ya bar garin sa da ya fito ya rayu ciki dangi da iyalai ke ciki ya kwammace ya tafi ya bar shi dan ya tsira da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi annabi ya ga ba abin da zai yi na sakayya gare shi face ya auri matarsa ya auri matarsa kenan yanzu auren sauda da manzon Allah zai yi kara ne wa mijinta da ya rasu zai yi kara ne wa mijinta da ya rasu kuma ya nuna wa mijinta da ya rasu duk da ya rasu ya jinjina nagartarsa kenan matarsa da ya tafi ya bari ba za ta tozarta ba domin me zai sa ta tozarta yanzu tunda mijinta ya rasu dole za ta koma ga danginta ne danginta kuma addinin nan na musulunci ba sa san shi to anan akwai yuwar su sake maida ita gidan jiya to annabi sai ga ya kamata ya bada addini da wannan mata ta shiga ciki ya bata ya bashi kariya ta yadda zai rufe kofa da zai sa ta koma addinin danginta inda yanzu wanda take karkashinsa mai kula da ita ya koma ga Allah kenan ita kadai za ta rayu a dole za ta koma karkashin kowanta ko mahaifinta ko babbanta ko kawunta su kuma basu musulunta ba su kuma akwai yuwar su musguna mata hakan ya sa ala tilas dole ko taki ko taso ta bar wannan addini na musulunci to annabi sai ga ya kamata ya cece ta ya ceci rayuwarta ta bangaren aurenta ta yadda babu wani wanda zai buji kirji ya ce ai karkashi na take sai yadda nayi da ita shi yasa anan yace walau turikan li qaumiha ma amahum alaihi min alghilzati wa karahati alislam la fatanuha da an barta ga danginta da an barta ga mutananta tare da abin da ke tattare da su na kaushi da zafi da kyamar musulunci da sun fitineta wani irin fitina za su mata su sata ta bar addinin musulunci to shi yasa annabi dan ya kare mata wannan addini nata na musulunci yayi sha'awar ya aure ta to yaya manzon Allah ya auri wannan baiwa Allah lokacin da mijinta ya rasu ta kare ta kaba tana ta tunani yanzu kuma dai akwai damuwa akwai matsala dan suna kyamatar wannan addini na musulunci to shine wata daga cikin mata na sahabbai muminai wacce ake kiranta Khawla bintu Hakim Allah ya yarda da ita amin sai ta tashi sai ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah matakka ta rasu rasuwar matakka bai dade ba sannan akwai wata baiwa Allah wacce ita ma ta yi imani da kai har ma hijira ta yi ta bar garinta na Makka ta tafi Habasha don ta tsira da addininta ita ma mijinta ya rasu kaga kun yi wan kenan kai matakka ta rasu ita ma mijinta ya rasu kowa ba shi da abokin zama kai baka da abokin zama ita ma ba ta da kai baka da abokiyar zama ita ma ba ta da abokin zama me zai hana ka aure ta wata riwayar kuma bayyanawa ta yi cewar Khawla bintu Hakim da ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya rasulullah tunda matarka ta ne ta rasu mun ga ka shiga matsanancin yanayi me zai sa kai kai aure ko za ka dan samu nutsuwa me zai hana kai aure ko za ka dan samu nutsuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to in zan yi aurewa zan aura kenan shi dai bai gano ba sai ta ce duk wanda kake so ka aura akwai in bazawara kake so akwai wanda ita ma mijinta ya rasu ya batta kamar yadda kai ma matarka ta rasu ta bakka akwai in ma budurwa kake so akwai sai ce to in bazawara ce wacce ce kenan ta ce Sauda bintu Zam'a wannan mijinta ya rasu ya batta kuma manzon Allah ka san cewar tana cikin na farko farkon da suka karbi musulunci gurinka da ita da mijinta annabi ya ce haka sai ce to in budurwa ce fa tace in budurwa ce ga Aisha ƴar Abubakar sai ce to na baki wuka da nama yana annabi yanzu ya bata izini ta je ta tuntubawa annabi dangin Aisha za su ba annabi Aisha ita kuma Sauda tunda bazawara ce ta je ta tuntubi Sauda shin tana kauna ta yi aure tana sha'awar aure tare da manzon Allah dama bazawara tana da zabi ba a tilasta mata al'amarin ta na hannunta in ta yadda za ta yi aure da wani shikenan alwalinta sai ya daura mata to shine da Sauda ta tashi sai ta tafi gidan su Aisha da ta je sai bata samu Sayyidina Abubakar ba sai ta samu mahaifiyar Aisha Ummu Ruman tace abin da ya kawo ni shine batun Aisha dai kun bayar da ita ma wani ne Ummu Ruman tace a ba wanda muka bayar da ita tace to in ko ba ku bayar da ita ga wani ba manzon Allah yana so ya aure ta Ummu Ruman tace to ba wani abu yanzu mahaifinta baya ne bari ya dawo zan gaya masa Sayyidina Abubakar ya dawo sai mahaifiyar Aisha Ummu Ruman take bashi labari cewar ai dazu kana fita Khawla bintu Hakim ta zo ta ce manzon Allah yana so ya aure Aisha Sayyidina Abubakar ya ce wai wai anya ko zai yi ai shi din dan uwa na ne saboda haka in ga ba da za ya aure yar dan uwansa sai aka ga annabi ga abin da Sayyidina Abubakar ya ce cewa kai dan uwansa ne saboda haka ba za ka aure yar dan uwanka ba annabi ya ce a'a ai ba dan uwa bane na jini da zai hana aure yarsa shi dan uwa na ne a musulunci saboda haka auren yarsa ba matsala bane sai ya ce to na baka ita in ji Sayyidina Abubakar shi yasa wasu malaman suke ga na tarihi suke ga annabi sai da ya aure Aisha sannan ya aure Sauda saboda wannan riwaya to sai Khawla bintu Hakim daga nan sai ta tafi gurin Sauda take ce mata gashi mijinki ya rasu baki a sha'awa aure ne tace a ina sha'awa mana ina samu nagartacce tace to ya ra'ayinki ga manzon Allah tace 100% ina so shine aka ga manzon Allah sai aka daura aure take aka daura aure tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Sauda bintu Zam'a to ko da ma dai annabi ya riga auren Aisha mun san annabi bai tare da Aisha ba sai a Madina sai zama mata ta biyu da za ta biyo bayan Nana Khadija ita ce Sauda bintu Zam'a Allah madaukakin sarki ya yarda da ita amin to anan gurin yace walau turikat liqaumiha ma amahum alaihi min alghildati wa karahati alislam lafatanuha kenan yanzu annabi da ya aure ta ya ce ci addinin ta ne dan da an batta tare da danginta dube da yanayi da suke ciki na zafi da ɗacin rai da kaushi wajen mu'amala da kuma kyamar musulunci da sun fitine ta sun sanya ta ta bar addini to sai annabi ya cece ta wa karamu nasabiha fi qaumiha yamna'uha min at-tazawwuji برجل اقل منها نسبا وشرفا كما كرمتين da nasabar ta take da ita nasabar Sauda tana da girma tana da karamci karamcin da nasabar Sauda ke da ita cikin mutananta, danginta, ƴan kabilarta, zai hana ta ta'auri wani wanda nasabarsa bata kai nata karamci ba. Larabawa suna da wannan ɗabi'ar. Idan mutum ya tashi zai aure, ko da wacce zai auro ba larabiya ce, amma idan nasabar wacce zai auro tafi nasabarsa ɗaukaka, to ba za a bashi auren ba. An fi so ƙwarya ta buƙa ƙwarya. Yace yadda nasabarta maɗaukakiya ce, to ana so shi ma nasabarsa ta zamanto maɗaukakiya ce su yi kunnen doki. Kar wani ya wuce wani. To kuma wannan ɗabi'ar har yanzu akwai ta cikin Larabawa. Yanzu zai wahala ka je Saudiya a baka aure. Ba ma mu baka ƙan fata ba, har su Larabawan su ya su. Ka je ka nemi auren Saudiya za a ga ina ta maka wuya har da ƙafafuwa. Ita sai dai ta auri ɗan uwanta Saudi. Haka suke faɗi, ɗan Saudiya namiji sai a ce masa Saudi. ‘Yar Saudiya mace sai a ce mata Saudiya. To ba za a ɗauki aurenta a bayar da ita ga Balaraben Egypt. Ana ga a'a ba su zo kai ɗaya ba. Balarabe, ai ka bar batun mu baƙaƙe ba a tamu. Balarabe farin fata ɗan Egypt ba zai je nemi auren ‘yar Saudiya a ɗauka a bashi ba, saboda ana ga ba su yi daidai ba, ana ga ta fi shi. Ko kuma Balarabe ɗan Jordan ya je nemi auren ‘yar Saudiya a bashi, a'a. Ba su ba ma, har wanda suke kusa da su, irin ka ce ɗan Kuwait, ɗan Bahrain, ɗan Oman, ai kaga waɗannan su ake kira Dualul Khalid. Ƙasashe guda biyar wanda suka haɗa kansu ta yadda ɗan wannan ƙasan zai shiga wannan ƙasan ba biza, ɗan wannan ƙasan zai shiga wannan, to hatta su ya su, wannan ba zai ɗau aure ba wannan, ba wannan ma ba zai ɗau aure ba wannan ba, saboda ana ga ba su yi daidai ba, ba su yi kai ɗaya ba. Ɗan Dubai ba zai auri ‘yar Saudiya ba. Wannan ɗabi'a ce tun da can akwai ta cikin Laraba kuma har yanzu. Dole sai an samu daidaito wajen nasaba, wajen dangantaka, kafin a ɗauki auren ‘ya a bayar da ita ga wanda ya zo yana neman aurenta. To Sauda bintu Zam'a tana da nasaba wacce take mai ɗaukaka. Yana da wahala ta auri wanda nasabarsa ba ta kai tata ba. Shi yasa ta yi maza ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda nasabar manzon Allah ta ɗara tata. Ta ɗara ta Sauda. Annabi ya fito daga nasaba wacce take mafi ɗaukaka cikin nasabobi na Laraba, ba nasaba da ta kai ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ɗaukaka. To abu na ƙarshe wanda lokaci ba zai ba mu dama, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin. Jazakallahu khair.